Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asubar fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 25 ga watan Agusta na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Ukraine ya ce sojojin Russia sun kai hari da roka kan tashar jiragen kasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin yancin samun kai na kasar inda mutane 22 suka mutu. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudirin tarayyar Turai na farfado da yarjejeniyar kasa da kasa don dakile shirin nukiliyar kasar Iran a madadin sassauta takunkumin kare tattalin arziki. Ma'aikatan kasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin kasar.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin ruwan kasar Gini ta cafke wani jirgi da ya kokarin satar gurbataccen man Najeriya.
Wannan jirgin ana ce da shi moto tanka Heroic Idun. Tsawon jirgin nan ya kai mita 336.
Haka kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta shirya tsaf don kafa wata sabuwar hukuma da za ta ke kula tare da hukunta laifukan zaɓe. Ko menene dalilin kafa ta?
Ana zube ne kara zube, yawanci sai kiga an yi laifi sai a take a wuce ba za a hukunta ba, saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma.
Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Ukraine ya ce sojojin Russia sun kai hari da roka kan tashar jiragen kasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin yancin samun kai na kasar inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargaɗi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Rasha na iya ƙoƙarin yin wani abu mai munin gaske, wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutu a Ukraine don tunawa da ayyana samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. A halin da ake ciki kuma, jiya Laraba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin da Rasha ke yi na tsawon watanni 6 da kasarsa a matsayin rashin hankali, ya kuma bayyana cewa duniya na da alhakin tsaron Ukraine. A yau kasarmu ta yi bikin ranar samun 'yancin kai, kuma a yanzu kowane ɗayanku zai iya ganin yadda duniya take kare ɗuwaicinmu, Zelensky ya shaida a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da bikin cika shekaru 31 da samun 'yancin kai na Ukraine daga tsohuwar tarayyar Soviet. Zelensky ya faɗa jawabinsa ta kafar bidiyo cewa akan yakin Ukraine ne aka yanke shawarar makomar duniya nan gaba, ko za mu samu makoma nan gaba kwata-kwata. An kuma yanke shawarar wannan a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhia da a tashar jiragen ruwa da Donbas da Crimea. Yancinmu shi ne tsaronku. Rasha ta kaddamar da farmaki ne daidai watanni 6 da suka gabata, inda ta kai har-har da bama-bamai a biranen Ukraine, kisa da kuma raunata dubban fararen hula da kuma barazana ga tsaron nukiliya. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan kudirin tarayyar Turai na farfado da yarjejeniyar kasa da kasa don dakile shirin nukiliyar kasar Iran a madadin sassauta takunkumin kare tattalin arziki. A tarbar diplomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015, Amurka ta aike da ra'ayoyinta ga kungiyar EU, wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin Iran, yayin da Iran ta ce suna kan nazari. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya ce a wannan yammaci Iran ta samu martanin Amurka ta hannun kungiyar tarayyar Turai, an kuma fara nazarin martanin Amurka dalla-dalla a Tehran. Iran za ta bayyana ra'ayinta ga EU a matsayinta na mai kula da shawarorin nukiliya bayan kammala nazarin Tehran. Amurka ta shiga tattaunawar a kai-kaice a shekarar 2018. Shugaban ƙasar na lokacin Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar kasa da kasa da magabacinsa Barack Obama ya amince da ita. Amurka tana nazarin daftarin da EU ta samar daga tattaunawar watanni.
Madalla in an jima kadan Hafiz zai sake da labarai. Kafin nan rundunar sojojin ruwan Equatorial Guinea ta cafke wani zirgin ruwa da ya kokarin satar gurbataccen mai a Najeriya da mayakan ruwa suka fafare shi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan mai na kaina ya hado mana.
Babban hafsoshin rundunar mayakan ruwan Najeriya yayi bayani akan wani jirgin ruwan nan da aka kama wanda ya so ya saci mai daga ruwan Najeriya.
Wannan jirgin ana ce da shi moto tanker Heroic Eden. Tsawon jirgin nan ya kai mita 336, wato kaman filin kwallo 3/1 kenan, sannan kuma fadin sa ya kai mita 60.
Ba kamar yadda kafafen watsa labarai suka ruwaito ba, babban hafsan mayakan ruwan ya ce ba fa wai wannan jirgin ya saci man bane.
Ruwan mai ne da ya so ya sata, ba wai ya sata bane already, saboda jiragen yakin suna sentry a wannan yankin ruwan Boni na south shine suka hangi jirgin. Ai da jirgin ya tsere ya tafi joint development zone da takanan mu da prospect satumi da Equatorial Guinea, sai muka buga waya muka gaya wa akwai office din da wani naval officer ne namu da ya mai albara shi ke shugabancin nan, kuma ko funding din wannan hadin kan ba Najeriya ce ta fi bada gudunmuwa a kai. So saboda haka akwai wani abin da ake kira right of first pursuit, wato izinin in kama a ce jirgi ya yi laifi a nan ya tsere wata kasa ta makwabtarmu, muna da izinin mu bi shi mu kama shi, ko kuma in ba mu bi shi mun iya kama shi ba sai mu musu waya ta kafofin wanzar da bayani kan cewar su taimake mu su kama shi. To a dalilin hakan ne Equatorial Guinea ta kama mana wannan jirgin. Maganan da muke yanzu ana nan ana bincikan jirgin, saboda su ma wannan jirgin ya keta ka'idodin kasar su kafin kuma a mana handing over mu ci gaba da bincike. Kuma ba shine kade ba, akwai wannan na liquefied natural gas din nan da yake Boni. Mun hana jirage wajen guda uku su yi wannan satan, wanda wato suna sun shigo ruwan mu kuma ba su da kaman ba su register ta NNPC.
Vice Admiral Awan Gambo ya ce yanzu dai fashin teku da satar mutane a cikin ruwan Najeriya ya zama tarihi.
Babu ma kwata-kwata. Shine ai ita International Maritime Bureau ta cire kasar Najeriya ranar 3 ga watan March na wannan shekara daga cikin kasashen da faresi ta addabe su.
Ban Hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awan Zubairu Gambo. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatan kasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a fadin kasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta Kudu ta samu hawan farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009. Dubban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga, mafi ƙarancin albashi da kayyada farashin man fetur da kuɗin ruwa. Sannan suna so a magance matsalolin da suke fama da su a kamfanin samar da wutar lantarki na kasar Eskom, ta yadda 'yan kasuwa za su daina rasa aiki saboda daukewar wutar lantarki. Azhar Jamini, babban masanin tattalin arziki a kamfanin Econometrics, ya ce ana sa ran hauhawar farashin kayayyaki a watan Yuli na kashi 7.8 cikin 100. Jamini ya kara da cewa manyan abubuwa da suka haddasa su ne ƙarin farashin man fetur a farkon watan Yuli da kuma ci gaba da hawan farashin kayan abinci sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da dakatar da fitar da abinci daga na baya har zuwa kwanan nan, wanda ya ƙara tsadar kayayyaki a duniya. Dakarun Tigray sun ce kawancen tarayyar Habasha sun kaddamar da farmaki kan matsugunansu na kudancin kasar, wanda ya saba wa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kwashe tsawon watanni 6 ana yi. Amma gwamnatin Habasha ta zargi 'yan tawayen Tigray da haddasa barkewar tashin hankalin. Jami'an sun shaidawa biyoyi a ranar Talata cewa a shirye suke don gudanar da tattaunawar zaman lafiya da kungiyar tarayya Afirka za ta shiga tsakani. Kungiyar ƴan tawayen Tigray da aka fi sani da TPLF ta faɗa jiya Laraba cewa na karun rundunar tsaron ƙasar da na yankin Amhara sun kai farmaki kan wuraren da take kusa da Kobo a yankin Amhara na ƙasar Habasha. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da labarin daga baya. Sanarwar da rundunar TPLF ta fitar ta ce rundunar sojin Tigray a shirye suke su dakile wannan farmaki da kuma komawa fagen daga don ƴantar da yankin Tigray da suka mamaye da kuma mayar da mutanensu da suka rasa matsugunansu zuwa gidajensu. Sanarwar da alama dai na nuni da cewa kungiyar ta TPLF na iya mayar da martani da ƙarfi. Tuni dai gwamnatin Habasha ta yi zargin cewa kungiyar TPLF ce ta kaddamar da harhare. Sanarwar da gwamnatin tarayyar kasar ta fitar ta buƙaci ƙasashen duniya su taimaka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna Najeriya inda gabanin zaben shekara mai zuwa na 2023 majalisar ƙasa ta ce ta shirya tsaf wajen kafa wata hukuma ta musamman da za ta ke kula tare da hukunta laifukan zaɓe. Wannan kuduri dai ya samu goyon bayan ƙwararru a fannin shari'a da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta faɗa mana.
A wani taron sauraron ba'asin jama'a da kwamitin kula da harkokin zaɓe na majalisar wakilai buɗe ne aka saurari bayanan mahalarta dandalin inda suka yi kira da ai maza-maza a buɗe wata hukuma ta musamman da za ta sa ido tare da hukunta duk wanda aka kama da laifi a lokacin zaɓe a ƙasar. Honorable Aisha Jibir Dukku ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar wakilai ta yi ƙarin haske akan hujjojinsu na neman a kafa hukumar.
Ana zube ne kara zube yawanci sai kiga an yi laifi sai a take a wuce ba za a hukunta ma saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da yafi wannan ma. To shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba sai fa an fara hukunta duk wanda ya yi laifi to tabbas ya kasance an hukunta shi. To gobe wani in ya ga an hukunta wanda ya yi wannan laifi ba zai yi ba, amma in mun bar shekara zuwa ba a hukunta masu laifi ta da tarzoma ne satan akwatunan zaɓe ne rubuta sakamakon da ba daidai ba ne faɗa ne ba da kuɗi ne sayan kuɗi a ne duk wayannan muna ga kaman yana kasancewa fa kalubale ne ga demokradiyyar mu.
Daya cikin mahalarta dandalin kuma shugaban kungiyar jam'iyyu ta ƙasa ya Baji Yusuf Sani ya nuna cewa kafa irin wannan hukuma zai rage wa hukumar zaɓe nauyin ayyukan da ke kanta.
Wannan doka da aka kawo din da wannan suna san da suka kurin da suka yi na kawo wannan doka abu ne wanda yake ya kamata a ce shi dokan ma ya fara zuwa kafin ainihin doka na zaɓe wanda aka yi na referendum petition ko kuma a ce sun zo tare babu kan da aka yi kamar na fidda gwani na jam'iyyu da kuma wanda aka yi na ikita da shu da aka ce akwai ne wannan doka ne ta riga an sa shi ya zama doka wanda na tabbata wanda suka yi abubuwan da suka yi da in ma za su yi ba za su yi shi kawai ba su kaman a ce suna cin karen su babu baka.
Shi kuwa masanin harkokin shari'a Barista Mai Nasara Umar ya yi tsokaci yana cewa
yana buƙata a ba wannan abu muhimmanci kwarai da gaske domin duk matsalar da muke samu ta taɓarɓarewar iya shugabanci da lalacewar al'amura yana tattare da rashin hukunta waɗanda ke yin angulu da kan zaɓo a zaɓo mana bara gurbi a matsayin shugabanninmu. Idan muka ɗauki dokar zaɓe ta ƙasa ko muka ɗauki tsarin mulkin ma kanshi sashe na 221 zuwa 228 ya fito da bayanin harkokin zaɓe, sannan kuma a ƙarƙashin dokar zaɓe ɗin ta kanta an yi bayanin cewa in muka ɗauki sashe na 114 har zuwa 129 akwai laifuffuka daban-daban laifuffuka daban-daban waɗanda aka bayyana cewa su ne laifuffukan zaɓe. To a ƙarƙashin waɗannan laifuffuka ɗin sai aka zo aka ce ai ita hukumar zaɓe ita ce ƙarƙashin sashe na 57 take da alhaki na ƙoƙarin kama waɗanda duk su suka yi laifi kuma ta mika su hannun yan sanda wato karkashin sashe na 58 na dokar zabe to idan an mika din nan me zai biyo baya da yawa zaka ga an yi laifi an kama wadanda ake zargi amma dan karshe ba za mu ji me ya faru da su ba
kididdiga da hukumomi da ke bibiyan zabe suka fitar a kasar ya nuna cewa a shekara 2011 kawai an kama masu laifin zabe kimanin 1870 amma masu laifi 200 ne kawai aka iya gurfanar da su a gaban kulliya Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina Dauda ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kamar kullun za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka son ka hoye ba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin wadansu yan siyasa da suka hada da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa yan uwan su da jami'in su suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya Bakin dai sune Hajiya Khadija Abdullahi Iya yar takarar gwamnatin jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over wanda ta nemi a tsaya ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba yar siyasa kuma yar gwagwarmaya da kuma dan siyasa Sa'idu Gombe Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana inda kuma zamu dora kenan a yau tare da jagora tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim
in mata suna kokarin yin gogormaya yau da kullun yau da kullun na fito ban samu ba na sake fitowa ban samu ba to ki ci gaba da yi har sai radda Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu to kage kenan idan ana so a samu wannan dama na mata ba wai tauye matan ne ake ba a'a sune matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema idan har mata sun yadda cewa za su nema to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce su bi yanzu misali ai ta yi ta gogormaya na kungiyoyi tana ta hidindimu tana renan mutane wannan renan ta mutane ai alheri ta shuka alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko za ta iya yi musu abin da yafi abin da yanzu take yi da damar ta saboda daman gwamnati zai zo hannunta duk irin kudaden da zaka bayar dan a taimaki al'umma a jihar ta za ta yi amfani da su wajen ta ga ta gina al'umma ta gina al'umma ta wannan irin gogormayar da ita ta yi misali da irin gogormayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa kamar ci cewa ka ci ko karkaci wannan daga Allah ne amma shin ka fito ka nuna kana so ba zai yi kawai kana zauna dauko ka daga daki ce zo kai ka je kai takara ba amma in ka fito kai gogormayar wata rana zaka samu
naga ya uwa mata suna cewa basu aminta da wannan batu naka ba kowace mace a bisa tsarin addinin Islam tana karkashin namiji fisabilillahi duk matakin da ta dauka a rayuwarta sai sun bata izini in tana karkashin miji Allah ya hada ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi kansa sai toyeye wannan daman da aka bata kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je cikin takarar nan amma sai ya ce shi bai yadda ba a bari in gama ai sai yanzu ka bari in sauka fisabilillahi sai in matar aure ce sai mijinta ya amince in bai amince ba duk gogewanta duk santa wallahi ba inda za su takura wanda kuma ta dage ta ce to ko yaki ko yaso za ta yi sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai ko ubanta bai da rai kawunta ko ta kai kara wajen malaminta take islamiya kai duk dai maza ne kuma in aka je wa za a ba laifi ita to fi sabilillahi akasarin mata sun fada a karkashin wannan inuwar to sauran da ba su fada a wannan inuwar ba su kuma wasunsu mata suna da what suna da duk abin da ake bukata amma problem din shine rashin karfin zuciyan da za kwazan saboda me tun suna kanana an riga an killace shi an kashe shi tana karama ya mace
iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce kai matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya dauko wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan Daudu ne sai a hana shi kuma kin tafi inda musuluncin ya fito Makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yake kar namiji ya girki in ya Allah ya bashi wannan basira ya je yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kudi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki babu to amma mu annan yankin in particular arewa namiji zancen kitchen da harkar gida ke ko renon yaya mai baya ciki an barwa mace ko duk wani dan namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace tashi mahaifinsa yana ina ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji mai ayyansa suke ciki a daidai ku ne akasari an barwa mace to in miji ya mutu ya bar mace ƴaƴanta ma gudun su ake a ce ƴar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi
to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta fada kamar yadda nation fada da ita ma abinda ta fada farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abinda ya shafi yankin na arewa ko girki namiji yayi yafi na mace dandano kuma ko kuma shi yasa in kike gani mutanen da za su nemi masu girki za su ce a nemo musu koko namiji saboda idan namiji ya shirya miki girki fa dandanan daban ne idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin yafi sanin abin da zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abinda nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gogurmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za ta waye barin sauka ita barin Allah nan da tai takarar shugaban kasa a shekarunta ya kai duk irin gogurmaya da za ta yi da ita a currency ta Niger duk gogurmaya da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa su ne waɗanda suka taso da karancin shekaru waɗanda suke karkashin iyayensu ko suke karkashin mazajensu ko suke karkashin reno na iyayensu ko kuma suke karkashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da daman da za ta iya fita ta gogurmaya idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon da za ta zaba wa kanta rayuwa ila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayinki na bazaura kin taba aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka zaki iya zaba wa kanki abin da kike ganin yafi kyau a rayuwarki so kaga kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa kokarin fita yin gogurmaya idan yanzu ita mace yanzu ta fito ce za ta yi takar tana da gidan mijinta tana renon ƴaƴanta za ta je da shi ko kuwa gogurmayar fita amma abinda nake magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsayawa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayin gida ko wani abu da gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abinda muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to baki kai matakin da zaki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da zaki iya gwadawa to zaki iya fitowa takarar ko wanda zai ce
na ga mi zai ga wannan da
to bari mu baki dama
ni kin ga yanzu duk abin da nake yi ubana namiji ce assasa ni akai uwata ma shi yayi mata tarbiya tana ai shekara 9 aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyaye ƴaƴan su mata tun suna kanana to ai to kaga ai kuma ba kwai yanzu
abun nufi yanzu ke ba baban ke karfa miki guya ba
yawanci miyan ba kwai
za a yi tafiri koda an yi din idan matan ba su yadda za su karbi sakon ba yanzu ba kasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku yanci
ƴaƴa suna kanana ba a hannu ba kike
to a kan shugabanci muke magana
kina ji yaro na karami kike sa shi akan hanya holding ɗin a gyara shi ai ya zama mutum
ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gogurmayar ba ta karbi sakon ba to irin wannan
suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko
a'a ita kadai ta tashi da gogurmayar ta
ni wanda suka bani support suka ce min dukkan youth din da nake ta mentorship su suke ta pushe ni
dan da ya kamata ki sai form the family friends in what they ban su irin wannan daban ne
namiji
ba yawa
ayyukan abubuwa ne abin da na kalla matan
ne gida na
gogurmaya da yawa shine gaskiyar magana yanzu zaki ya fadin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jami'an yawan masu da suka fito takara a duka jami'an manyan jami'u
2019 sun fito sosai da yawa amma an zaɓe su ba zaɓe su ba
yanzu a 2020 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jami'u da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC
because me and zaba zan shiga APC party structure is me shiga APC ba za ta taba bani daman fita
idan ka ba woman leader
Sai Saidu Gombe da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar sai Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke
to madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin in siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni ka dai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan da intellect da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su woho
menene woho zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
to da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takeice
Shugaban Ukraine ya ce sojojin Russia sun kai hari da roka kan tashar jiragen kasa da ke tsakiyar Ukraine a ranar bikin yancin samun kai na kasar inda mutane 22 suka mutu. Mummunan harin da ya kashe mutane ya zo ne bayan gargadi daga shugaba Vladimir Zelensky ya yi a cikin 'yan kwanakin nan cewa Russia na iya kokarin yin wani abu mai munin gaske wani abu musamman na mugunta a wannan makon. Ranar Laraba ita ce ranar hutuwa Ukraine. Dan tunawa da ayyana samun yancin kai daga tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Jiya Laraba shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin da Russia ke yi na tsawon watanni 6 da kasar sa a matsayin rashin hankali ya kuma bayyana cewa duniya na da alhakin tsaron Ukraine. A yau kasar mu ta yi bikin ranar samun yancin kai kuma a yanzu kowane ɗayan ku zai iya ganin yadda duniya take kare ɗoyicin mu. Zelensky ya shaida a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya game da bikin cika shekaru 31 da samun yancin kai na Ukraine daga tsohuwar tarayyar Soviet. Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa ta kammala nazari kan ƙudurin tarayyar Turai na farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa don daƙile shirin nukiliyar ƙasar Iran a madadin sassauta takunkumin karya tattalin arziki. A tarbar diplomasiya mai cike da rudani na yiwuwar sabunta yarjejeniyar ta 2015, Amurka ta aike da rayuwinta ga kungiyar EU, wanda daga bisani ta mika zuwa ga gwamnatin Iran, yayin da Iran ta ce suna kan nazari. Ma'aikatan kasar Afirka ta Kudu na gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a faɗin kasar. Zanga-zangar da ke gudana a daidai lokacin da Afirka ta Kudu ta samu hauhawar farashin kayayyaki mafi girma tun shekarar 2009. Dabban ma'aikata ne suka fito kan titina a dukkan larduna tara domin neman tallafi da ake bukata na ƙarin kuɗin shiga mafi karancin albashi da gayyata farashin man fetur da kudin ruwa.
Madalla a gaishe ka. To masu raro abin da ya sau kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi zamu da muku da wani sabon shirin wanda ya zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, da Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne mu sakarin, ni Sarfil Hashin Gumel na shirin a gabatar na ke cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.